وعلى أمه وأصحابه ومن تبارك ربهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يقدرنا من المقربين أو من المتلافين من الحالين ومن المشاركة المتلافين ومن الجامعة
ومن المجتمع جامعة رحمة الله وأن يني ما ثلاثة عشرين وعشرين توسع الرجل شكرا ثلاثين لسارة نسبرا منذ صلى الله عليه وسلم من لكم شيني قوم دوجة هدو شكرا دبو بيد شاتفر الاسفاف اللي اجي كرا ميلادية وانم تعالونا وإني من سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hajika abun farin ciki ne cewa mu haɗu da ƴan uwanmu ba don komai ba sai don bita da faɗakar da juna akan abin da zai amfane mu a rayuwa shine darussan da za su kusantar da mu zuwa ga Ubangijinmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka abin da za mu karanta. Manin yana cewa babban malamin mutu hakika ne karamin dalibi ne a cikin dalibai kuma abinda za mu karanta wani abu ne da za mu ji shi kullum a matsayin kamar elementary knowledge na abinda mutum yau da bai sani amma muhimmancin nasa ne yasa ake nana tashi saboda bai halatta mutum ya jahilce shi ba. Shine darussa da suka shafi tauhidi ko aqida. Ina fata Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu tawfiki abinda zamu ambata ya zama shine daidai kuma ya sa ni da nake magana in fi ku aiki da abinda nake faɗi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Shawara ko in ce shawarwari sun biyo bayan wannan tsayi wanda muka yi a kan wannan littafin a'lamus sunna al-manshura na al-hafiz al-hakami ko in ce hafiz bin ahmad bin ali al-hakami rahimahullahu ta'ala wanda da mun fara shi yan shekaru da suka gabata kamar da malam liman ya ambata a masallacin geography kuma da shawarar ta zo cewa a dawo wannan babban masallaci a ci gaba da wannan darasi muka dai daya akan cewa shi din zamu ci gaba tunda dama ba mu yi wani nisa a wancan darasin ba. To kamar da da mun yi wancan darasin a yaren Turai da ake yi a rayuwar jami'a saboda dai babbar fa'ida ita ce mu ga wa'in omu waɗanda ba yaren mu guda ba su ji cewa muna tare da su da kuma dama dai asalin abin ne haɗa musulunci. To amma kasancewar ga shawara da ta gudana a wannan masallacin ga yadda ake yi ba laifi za mu ci gaba akan hakan in nan gaba buƙatar ko cakuɗawa ko kuma warewar su 'yan mintuna bayyanawa waɗanda ba sa jin hausan a cikin wannan yaren in zai amfanar a haka insha Allah za mu gani cewa a duba wannan din insha Allah ta'ala. Abin da din mai sauki ne ba rikici ba wata damuwa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan zaman a matsayinsa na zama na farko. Allah ya karbe shi. Allah ya ba mu tawfiki mu faɗi abin da shine daidai kuma mu aiki da daidai. To kafin ci gaba akwai abubuwa guda biyu da na so ambata. Na farko dangane da shi asalin abin da zamu karanta ba littafin ba maudu'in tattaunawa fagen da za mu yi magana a kansa fagen nan da ake kira fagen aqida fagen tauhidi fagen abin da ya shafi imani a hakika wannan bangare na ilimi rabansa ko in ce kasan da ya samu da damuwar da ya samu daga mutane ta yi karanci sosai abun mafi yawan mutane wasu ma suna ga kamar wani ilimi ne da ba shi da muhimmanci ko kuma wani ilimi ne da yake bude kofar raba kan musulmi kamar da wasu suke cewa to an dai ana karanta aqidan nan to duk an furar raba kai domin shi ilimi ne da yake magana akan ainihin abinda ya wajaba ya tilasta akan kowanne bawa ya kudurce shi a zuciyarsa ya yadda da shi ya amince ya sakankance ya tabbatar da cewa haka yake kuma yadda Allah maɗaukaki yake so domin magana da ta shafi aqida magana ce ba ta ijtihadi ba magana ce ta labari bambancin aqida da ahkam shine su hukunce-hukunce za ku ga magana ce ta halal da haram a babin halal da haram akwai ijtihadi hankali yana shiga yin aiki za ka iya fahimtar abubuwa daban-daban daga nassoshi ko nafsi daya za ka iya istinbatin hukunce-hukunce da yawa a aqida ma ban ce babu magana istinbati ba to amma kuma babu istinbatin da zai zo ya rusa nassi dole ne ya zama ana tafiya da ainihin abinda Allah yake so ya tabbatar ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam a babin aqida ko magana ce ta abinda Allah ya faɗa shin haka yake ko ba haka yake ba in Allah ya yi magana ta tabbata ga ta a Qur'ani akwai abinda zai ture ta zama ba gaskiya ba babu wajibin kowanne musulmi ne yadda da abin nan da Allah maɗauki ya faɗa shine gaskiya babu tantama a ciki babu kokonto ko misala darra haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ta hanya ingantacciya cewa ya faɗi wani abu to wajibi duk musulmi ya yadda da wannan domin kin yadda da abin da Allah ya faɗa ƙaryata Allah kin yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ƙaryata Allah kuwa fita daga addini haka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fita daga addini dole ne ya zama mutum ya sallama ya miƙa wuya ga dukkan abin da Allah ya faɗa shi ne gaskiya babu wata gaskiya wadda za ta rusa alƙur'ani babu ita inda Allah ya ce ka za ta maganarsa ita ce gaskiya duk wani hankali duk girmansa duk tsufansa a duniya in ya saba ma abin da Allah ya faɗa to na hankalin ko a ce ya yi kuskuren fahimta ko a ce ya yi ganganci inda gangane amma dai tabbas ya fita daga tsarin da Allah maɗauki yake so kuma maganarsa ba ita ce gaskiya ba a ce hankali ba shi da muhimmanci ba a babin aqida hankali yana da amfani yana kuma da muhimmanci domin in ba shi ba za a fahimci nassoshin ba tadabburi da Allah ya umarce mu riga cikin alqur'ani ba zai samu ba idan ba a yi amfani da hankali da kada mu fahimci darasin aqida darasi ne na pure dogma kawai ba amfani da hankali a hankalin yana zuwa amma kuma shi hankali ala ce tool ne da ake amfani da shi don a fahimci nusus babin aqida su nusus din su ne asali abinda suka yi ifada suka fa'idantar shi ne abinda wajibi a karbe shi shi kuma hankali yana amfani ne wajen wannan fahimta din don haka in ya likitowa kansa ya je fahimto abinda zai rubuta asalin abinda Allah ke faɗa a Qur'ani to hakika sai a aje shi a gefe ya zama hankali marar hankali ko hankali marar lafiya amma hankali rayayye mai lafiya to zai tafi ne da abinda Allah ya faɗa domin babu mutumin da ya fi Allah sani ko akwai babu mutumin da ya fi Allah fahimtar abubuwa da suke ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shine wanda ya halitta ya zai wanda ya halitta kuma wani wanda bai halitta bai fi shi sanin halitta idan ya ce sama ga yadda take kafa ga yadda take ga yadda dan adam yake tunani ya faɗa mana a cikin Qur'ani kaga ai wajibin mu ne mu yadda cewa maganar Allah ita ce mafi gaskiya ko dai abin kullu ba wannan maganar muhimmancin hankali din bane kawai dai ina faɗi wannan ne a matsayin muqaddima ilimin aqida haka ake kiransa ana kiransa ilimin aqida ana kiransa ilimin tauhidi ana kiransa ilimin imani ana kiransa al-fiqhul akbar ana kiransa as-sunna duk wani ana kiransa usuluddin duk waɗannan sunayen suna ne da yake nufin abu ɗaya in an ce aqida ana nufin abin da za ka kudurta a zuciyarka yadda da shi domin asali daga aqdi ne aqdi daga aqada nan sai aqada shine ka kullu ka daure shi dauri tamau kuma da bahaushe ke cewa in ka daure abu aka ce tamau yana da wahala a kwance shi to ma'ana shi abinda kai yadda da shi a zuci ta yadda ba za a iya warware maka shi ba kamar kai saka mai karfi yadda duk wani abu da zai duk wata allura da basilla da za a amfani da ita a warware ba za a iya to shine ma'anar aqida misali yanzu yaddarka da cewa akwai Allah akwai hukunci a fillahi shak babu duk dan adam mai hankali yana tare da cewa Allah madaukaki yana duk dan adam me yasa nake duk dan adam hatta kafirai yawa imani da cewa akwai Allah wani lamarin ne da duk masu hankali suka haɗu a kai in ka ji mutum ya ce babu Allah to ba shi da hankali hankalin da Allah ya halitta a ƙwaƙwalwarsa bai yi amfani da shi ba da ya yi amfani da shi ya tawassalu ila hadhihi al-haqiqa zai zo kan wannan gaskiya din wannan kare a fahimci ko zagin hankulan mutane ne amma ma'ana ce ta cewa kamar yadda malaman tarbiyya da ilmomi musamman da ilmin tauhidin nan suka tabbatar da dalilai kuma na alqur'ani sanin akwai Allah ana sanin sa ne ta hanyar fitra fitra ba ilimi ne da ake zuwa makaranta a karance shi ba ilimi ne da haka Allah ya gina ka a kan shi ne ake cewa natural disposition na karɓar abu yadda mutum zai zama haƙiƙanin yana karkata zuwa ga gaskiya sai ake cewa fitra ana nufin mutum an halicce shi dama don ya yarda da wannan gaskiyar don haka duk mutum da Allah ya halicce shi to yana karkata zuwa ga cewa akwai Allah sawa'un shi musulmi ne ko kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa babu wani maulud ba min mauludin illa yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk dan adam duk abun haihuwa ana haihuwarsa ne a matsayin akan fitra fitra ita ce wannan musulunci haka ake halittarsa akan dinin cewa ya yarda da Allah mahalicci shi ya halicce shi ko da akwai wasu abubuwan da zai zo bai yarda da su ba amma dai yarda da cewa Allah ne mahaliccinsa wannan duk dan adam akan haka ake halittarsa iyayensa biyu uwa ko uba ko kuma irin tarbiyyar da ya samu in ma ba shi da uwa ba shi da uba to nan sun suke karkatar da shi zuwa ga koyi zama bai hude koyi zama kirista koyi zama ba majusi koyi zama dai kowane irin addini da ba musulunci ba amma asali ana halittarsa ne a matsayin musulmi shi yasa malamai suka tattauna akan ƴaƴan kafirai da suka mutu kafin su balaga me hukuncin su a lahira waɗanda ba musulmi ba ƴaƴansu jarirai ƙanana me hukuncin su zance mafi ƙarfi na malamai cewa ƴan aljanna Allah baya azabtar da wanda bai aiko masa da manzo ba ba za a azabtar da su ba saboda me ba su zo lokacin da suka kai hankali da za a ɗora musu shari'a wannan rahama ce ko ba rahama to wannan hujjar ta fitra ita ta haifar da wannan asali daka idan ka ga mutum ya ce ko babu Allah haka da wani irin zance ne irin yadda za ku same shi zuwa zan ambata mana da cikin muhimmancin karatun wannan bangaren za ku samu a zamani yanzu an samu wasu suna cewa ba Allah a cikin ƴaƴan musulmi ƴaƴan musulmi suna nan duk wanda ya kai ya shiga cyber world kamar da ake cewa shi su Facebook din nan zai ga irin yadda abin yake nema ya haɓaka a tsakanin ƴaƴan musulmi musamman a wannan bangaren da muke rayuwa a cikinsa na Najeriya akwai hatsari sosai da yake tunkarar mu da yake buƙatar lalle mu sake zage dantse wajen komawa zuwa ga wannan usul din sanin asalin aqida rashin sanin wannan ilimin shine ya haifar da irin waɗannan abubuwa ga ƙungiyoyi sun mana yawa da aqidu iri-iri wannan yau ya fito da kaza gobe wancan ya fito da kaza kuma ba zai yiwu a ce dukkansu gaskiya ba saboda kowanne sun yi hannun riga wannan yayi nan wannan yayi nan gaskiya guda ɗaya ce ita ce wadda Allah ya faɗa, wadda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kawo saƙon Allah a cikin ta, shi da sunnar sa. Saka dai duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da insha Allah za mu karanta a nan, amma illa ba da gaggawa za mu yi. Wannan fage har yanzu na da ake kira aqida, ana kiransa da wannan suna, kuma ya daɗe malamai suna kiransa da wannan suna ɗin tun zamanin magabata da suka gabata, irin su Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi a cikin littafinsa da ya rubuta akan as-sunna, ya kira shi sunna ko abin da wa i'tiqadi as-salaf, as-sunnah wa i'tiqadi as-salaf, inda a ciki ya amfani da lafazin aqida tun wancan lokaci din, ba baƙon lafazi ba ne. Kuma dai dama ga shi nan a Qur'ani da ma'anar kudurcewa ɗin, ga shi nan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nufin kudurcewa. Haka lafazin imani, ga shi nan dama wurare da yawa a cikin Al-Qur'ani, za mu mun kansu, shi yasa ba sai na tsaya istidlali yanzu ba, insha Allah a cikin littafin malam ya ambata mana. Sunan sunna, akwai littafai da dama da malamai suka rubuta suna nufin aqida, in suka ce sunna. Sunna na Abdullahi ibn Imam Ahmad, السنة لا ابن أبي عاصم، السنة لا ابن أبي زمنين، السنة لا الخلال، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لا اللالكائي. دي إلو أن لأتن سنة يعني دا ما لم يسكر بوتر بوتي سنة نكون أكيدا أما سنة ما سنة من سنة أبي النبي دا سنة دك أبن ديكي كان تفريكين مسلمين أسلي دا منزل الله صلى الله عليه وسلم ما يبرس حبي أكيد واني شري ما أنر سنة دي. Sunna ba kungiya ba ce, yawa sunna ba kungiya ba ce da wani zai ce ta fashe in kana ciki kana ciki, in ka fita baka ciki, ba'a. Sunna, asalin sunna shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya bar sahabbai a kai. Da ka farkon ahlus sunna su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa waɗanda suka fara amfani da lafazin ahlus sunna kamar Ibn Abbas, kamar da الحافظ ابن كثير يكاو اتكن تفسير انت فصر الفضل ألا مدفكي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ابن عباس هنا شوى يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. نقول استئمالي لين لسحب من ذن ألا صلى الله عليه وسلم لك فإن أهل السنة أنا نهم وأن نسكي كان musulunci asali mainstream islam kafin rabuwar ta zo, kafin a rarraba wannan ya dama wannan ya hagu wannan ya sama wannan ya kasa, asalin gundari tafiyar da ta farkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane a kai shi ake kira as-sunna. To shi yasa malaman suka rubuta littafai suke bayani akan aqida suka sanya musu suna as-sunna. Haka nan Ibn Sirin kima a zamaninsa ya amfani da lafazin ahlus sunna, lokacin da aka riwaya ta yadu ana riwayoyi, wannan ya kawo riwaya, wannan ya kawo riwaya, sai qala rasul haddathani fulan haddathani fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa yayin da rarrabuwa ta auku mun kasance idan mutum ya kawo hadisi mukan ce da shi sunmu lana rijalakum, ku gaya mana mazajenku, ma'ana waɗanda suka gaya muku wannan hadisi ne. Domin kuwa shi addini ko isnadi yana daga cikin addini, yawwa dole ka san daga wurin wa kake ɗaukar ilimi. To shi ne sai su tambaye su, kai wa ya gaya maka wannan zancen cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, sai ya ce wane ne ya gaya mini cewa sahabi wane ya gaya masa, sai sai mu duba mu gani shi wannan wanan da aka ce daga wurin sa aka karɓo, in kana min ahli sunnati qabilna minku. Wani Ibn Sirin yake faɗin wannan, in mun gani cewa yana kan hanya bai kauce ba to sai mu karɓa, in kuma yana cikin waɗanda suka bantare suka bi wata hanya daban saboda suna ganin hankalinsu ya fi wayo, ya fi Qur'ani fahimta, hankalinsu ya fi hadisai fahimta, to isi sai mu watsi da shi. Kar in manta, za a ambata mana wani abu, galibin ko in ce dukkan saɓanin da ake da shi a duniya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ko kuma ka dawo cikin gida ka ce tsakanin musulmi da musulmi, duk ƙungiyoyin da suke dangana kansu zuwa ga musulunci, galibi bari in rage ɗin in ban ce duka ɗin ba, sabanin da ake da shi da rikicin da ake da shi akan addini yana da alaka ne da wata kokawa tsohuwa da tsadiya da aka saba aka fara yin shi din din ne tsakanin hankali da nafsi tsakanin me ne hankali da nafsi maganganu ne Allah ya faɗa a Qur'ani sai a samu wasu sai su ce su suna ga akwai wani abun ma da ba Qur'anin ba zai iya zama shi ma za a iya karɓar sa shi ma ai ba ne shi ma ai daidai ne shi ma ba saɓawa ba shi ma kaza tare da cewa abun ya saɓa wa Qur'ani maganganu ne da aƙidu wani zai zauna ya tunani sai ce me zai hana kaza ya zama kaza to shi ma wannan ko da ya saba ma Qur'ani ko ya saba ma hadisai sai ce wannan abun da ya samu ta hanyar hankalinsa shi yana ga yafi masa wannan tsohon fada ne aka dade ana yin tsakanin nafsi da kuma hankali ya faru a cikin addinin Yahudawa kafin zuwan wani mutum ana ce masa filo da Yahudawa ba su san wani nafsi na cikin littafin da suke fi matana shi ne tora nubu'in da kutubin da suke kira ma'ana a taura wanda shi ne littafan nan guda biyar na cikin old testament su ake fi matora kutubul anbiya'i kuma su ne nubu'in in ji su a yarensu na ibriya to akwai kuma kutubin da writing rubuce-rubuce to da yahudawa ba su san su saba ma harafi ɗaya na wannan ƙa'idoji na abin da yake cikin wannan littafin sai da aka samu wani mutum filo da ya karanci falsafa karatun falsafa ya sa ya canza wa ayoyin ko in ce nassoshin cikin kana a taura da sauran littattafan ya canza musu fassarori yana cikin sababbin batan yahudawa suka koma hanyar philosophy a wasu abubuwa waɗanda suka rike asalin littafin ba su canza shi ba to suna nan akan karantarwarsa har zuwa lokacin da wani annabin ya zo suka yadda har zuwa lokacin da annabin ƙarshe zo wasu suka yadda wasu ba su yadda don haka duk lokacin da za a samu wani hankali daga wani wuri ya zo ya ce Qur'ani ne ba daidai ba ko maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba ma hankali bai kamata a aiki da ita ba ko wannan zamanin ba na Qur'ani ba zamanin mu na intellect abu ne ma'ana intellectuals su ne suke deciding me za a yi to an shiga musulma wannan ba ne intellectuals intellectuals suna da mahallinsu a inda ake yin tunani to lalle su yi mana tunani muna buƙatar tunaninsu su wasa ƙwaƙwalwa su binciko mana abin da ke shi ne daidai a cikin abin da ya shafi ilmomin duniya ilmomin da ake ganinsu a iya gwadawa a tabbatar amma abin da ya shafi Allah da zatinsa da siffofinsa da halittar Allah a inda ya ba da labari ku gane wannan halittar Allah cikin abin da ya ba da labari inda bai ba da labari ba in suka gano wani abu su ta faɗa ba matsala amma in muka samu labari Allah ya ba da labari dangane da halittarsa ya ce abu kaza kaza ne to kada wani bincike ya gano sabanin abin da ke cikin Alƙur'ani in ya binciko musulmi bai kamata ya karɓa ba sai ya ce ai haƙuri la'alla bai binciken zai sake zagayowa za a dawo kan wannan bai da Allah muke faɗa ko kuma a ce la'alla game da su za ka ji masu irin wannan daga cikin musulmin da suke tafirantuwa da wannan sukan ce ai musulmin ne wai ba su fahimci Qur'anin ba don haka binciken zamanin yanzu ne ya gano ma'anar haƙiƙa ta Alƙur'ani ba laifi faɗin wannan in lafazin Qur'ani zai ɗauke shi ba damuwa in lafazin Qur'ani zai ɗauke shi amma in lafazin Qur'ani ba zai ɗauke shi ba to ai haƙuri a karɓi na Qur'ani sai a ce la'alla bincike tunda su ma masu binciken ai da ba haka suke ko ba haka ba binciken suke yi suna bincike suna bincike yau wani ya gano kaza bayan wasu shekarun wani ya gano wani abu har a zo kuma a samu wani abu ai da yawa za ku ga suna gaskata Alƙur'ani yanzu ko sabon bincike a ce an gano abu kaza dama binciken science ya tabbatar da kaza kaza ne ba zan shiga cikin gonar ɗan science ba a gaban su nake amma dama ni ban san wannan gun ba zan can da muke a fagen aqida in Allah ya ce kaza to mu yi hakuri mu karbi na Allah kar mu kai gonar da zamu ce yau za a yi kokonton Qur'ani saboda ana ganin contradiction tsakaninsa ko da science da wani bincike wannan dai ku bashi zamu zo kansa insha Allah cikin wasu munasabobi insha Allah ta'ala daga cikin fa'ida da zamu samu a karanta-karantan aqida shine aqida karanta aqida zai taimaka mana wajen maganin wato lalacewar tunani da bautar da hankulan mutane in kun lura duk wata tafiya da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya bar sahabbansa akai to za ku ga ana bautar da hankulan mutane akan ta akwai wani ƙarfi ko na dan adam ko na aljini ko na tunani wani ideology da ake kaddasa shi ake girmama shi ake ba shi matsayi da ya wuce iyaka a kowace tafiya banda ta tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga Allah shine sama da kowa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mataki na dan adam babu wanda ya kai shi shine sama da kowa wajen basira sama da kowa wajen ilimi sama da kowa wajen sanin hanyar shari'a babu wani dan adam da za a samu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai mallaki shari'a da za ta zo ta zama sababin mu na shiga aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wani annabi sai face kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahu wa an yuhadhdhirahum min sharri ma ya'lamuhu lahu babu wani annabi sai face haqqi ne akan sa me mana haqqi akan sa wajibi ne tilas ne akan sa ya shiryar da mutane ya nuna musu gaskiyar da ya san ita ce gaskiya wajibin sa ba zai mutu ya bar duniya ba sai face ya dauki hannunmu ya dora akan abin da yake gaskiya saboda shi an aiko shi ne dama rahmatan lil alamin ba zai so mu shiga wuta ba yafi kowa tausayin mu bil mu'minina raufun rahim haka Allah ya siffanta shi dan haka duk wata hanya da za ta kai dan adam ya fada wuta wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba kuma ya fada kan da mu kul akabita duk hanya kuma da za ta kai mu aljanna ita ma ya gama bayani don haka ashe in ana son shari'a ina za a je maganar ta tafarkin ta hanyar da yabi a bayan sa babu wani dan adam mutum a cikin mutanen ko a ƴaƴansa ko a jikokinsa ko aljani ne ko kuma kowanne mutum ko malami saboda bunƙasarsa a ilimi ko wani mai bauta saboda tsananin bautarsa ga Allah har ya kai matsayin da zai zo da wata ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna mana ita ba za mu shiga aljanna ne in wannan abu ya faru to ai hakuri tunanin sa ne ya kawo a koma kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko wanda ya kauce ai masa addu'a Allah dawo da shi ma akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ilimin aqida zai taimake ka ka yantar da tunaninka daga bautawa wani haƙiƙanin yanci shine dama a yantar da bawa ya zama baya bautawa kowa sai Allah shi yasa a musulunci muna da freedom amma kuma relative freedom muke da shi ba absolute freedom ba mun san ilimin ne relativity da meye kun sani ma'ana absolute freedom shine freedom din da za ka yi duk abin da ka ga dama kai tunanin duk da ka ga dama ba mu da wannan musulunci ganin damar ka ba ita ba ce ganin damar Allah ita ce abinda Allah ya ce a yi shi ne daidai abinda Allah ya hana shi za ka hannu saboda kai sunanka bawa bawa kuwa kullum a cikin ka'ida yake a doka an fahimci abin to shi yasa muke zama bayi me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zafi a kira shi bawa kira shi abdan rasula don me sabanin nabiyan malik da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a aiko shi Allah ya turo mala'ika ya tambaye shi me kake so ka zama sarki annabi ko ku bawa manzo sarki annabi irin annabi Dawud irin Sulaiman sarakuna ne annabawa sai ce yana son ya zama abdan rasula shi fa kullum muke faɗi a cikin tahiyya ko ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa in kuntum fi raydin mimma nazzalna ala abdina إضافة العبد إلى الرب دليل على تشريف لهذا العبد ونبينا صلى الله عليه وسلم أشرف العباد النبي صلى الله عليه وسلم شيني ما في درجة أكماي صبوت الدرجة والنسول النبو كاشيفة أكسي عبدنا بعد أن صولا مزاني باباين ألا بني أما صبوت أدو أنونا درجة شيء وان لأك إضافة صلى الله عليه وسلم من ثم قائدا ما لمن أباب أسماء والصفات ji abin da Allah madaukaki yayi ibafa zuwa ga kansa ana lura a gani idan aini ne ma'ana wani abu ne wanda yake empirically tangible zaka iya taba shi to ana cewa tashrifi ne gare shi kamar da Allah ya ce naqatullah kamar ake cewa baitullah ko dakin Allah me yasa ake cewa dakin Allah sauran masallaci ma duk dakunan Allah amma an ce baitullahi ka'aba baitullahi haka masallaci an ce baitullah saboda girman masallaci amma in Allah ya dangana wani abu zuwa gare shi sai aka duba aka ga ma'ana ce in an ce ma'ana ana nufin abinda ba a waje ake ganin sa ba abstract abu ne aka ake iya tunanin sa to wannan sai a ce sifa ce ta Allah ilmullah kamar ilmullah sam'ullah basarullah waɗannan duk sifofi ne na Allah wannan zai zo mana insha Allah a babin asma'i wa sifati don haka ilimin aqida ilimi ne da zai yantar da kai ya yantar da kai daga bautar wani ilimin aqida har yanzu ilimi ne da zai fitar da kai ya nesanta ka daga fitintunu duk inda fitina ta zo in kana kan ilimin aqida mai kyau to zaka hango ta insha Allah da wuri kamar da dama salaf suna ammatawa ita fitina din ta zo ta kan fuskanto ne da ado ta yadda marasa ilimi marasa basira ba za su gane ta ba sai lokacin da ta juya baya sai su waiwaya sai su danka sai su ga hakikanin ta bayan sun ga bayan ta fuskarta ta zo da wani ado don haka sai a karbe ta amma malamai da suka yi karatu musamman akan aqida bisa fahimta mai kyau ta magabata suna hanyar fitina saboda sun fahimci usuli suna da usuli da suke tafiya a kai Qur'ani da Sunna da abin da yazo duk ajansa in ya saba ma Qur'ani ya saba ma Sunna za ka ga da waire a kansa ba sa rungumar sa suna tsaya su sai su fahimce shi su san inda ya dosa kafin su sallama masa wannan kuma da mu haka ake so to idan ka karanta aqida za ka samu wannan basirar da za ta tsare ka me yasa Huzaifa radiyallahu ta'ala an ya kasance yana cewa kanan nasu يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني متعني ديوة دقى صحابي فكان جنبي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أني قال لي أكن الهير يا رسول الله مي كذا يا دامي كذا نيقوة لا كثم شينا كان جنبي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أكن شري دن صورا كذي لسكين دولن يدم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم yana gaya masa za a yi fitina kaza za a yi fitina kaza fitina fitina da sayyidina Umar yake tambayar sahabbai waye a cikin ku ya san ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da fitina wasu suka ce fitinar da Allah zai jarrabi mutum a ƴaƴansa da matansa da maƙocinsa yace a wannan ai fitina ce da sallah da sadaka da azumi yana kankarewa mutum amma akwai wata fitina da saurayi zai tsufa a sakamakonta likici da zai zo me kuka taɓa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Huzaifa yace shi yaji yace har ya tambaye shi yake cewa wannan sai ce masa amma akwai wata kofa kafin wannan fitina shi ne tambaye shi wannan kofar bude ta za a yi ko kariya ta za a yi ce kariya ta za a yi sayyidina Umar ya fahimci wannan kofar shi ake nufi da wannan kofar shine farkon khalifa da wani ya shigo cikin masallaci ya kashe shi yana sallah daga nan aka bude kofar fitina aka zo sayyidina Uthman yana gidansa yana karatun alqur'ani shi ma yan tawaye suka zo suka kashe shi tutun daga wannan fitinar Allah ya bude rikici tsakanin musulmi da takobi wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana har kiyama Allah ya masa alƙawarin ba zai dauke wannan fitinar wasu ba su san wannan ba sun tsaya suna cewa dole babban abu maimakon bin gaskiya shine a fara hada kan mutane bin gaskiya shine babban sababin hadin kan mutane shi wannan abun manzon Allah tana ya roki Allah abubuwa da yawa yace ya Allah karka sa al'umma ta a halaka ta irin yadda aka halaka al'ummomin baya ko ta hanyar fari ko iska ko ruwan sama ko wani bala'i a tunkuce al'ummar gaba daya a iska isali Allah ya ce an karbi wannan sannan karka sanya kafirai ya zama su ka sallaka su ka fifita su ta yadda za su hana har a rasa ma mai cewa Allah a cikin musulmi yace wannan ma an karba ba za a samu wannan abu ba duk irin sai tsarar da kafirai za su samu akan musulmi ba wanda za su hana a ce duk duniya sun hana komai na addini ba za a samu wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah sai ya Allah karka sanya fitina ta al'umma ta zama a tsakaninta ai ta rikici ai ta fada Allah ya ce wannan a'a wannan a'a ba karba ba ma'ana al'umma hata za ta ci gaba da wannan sabanin har zuwa kiyama har lokacin da Allah ba yake zai dace ta to in ka san wannan kai ne ya kamata kai ya kamata ka tsaya kai ta kallon rarrabuwar da aka yi wannan ya gina wannan ka ce ai kowa akan gaskiya yake wajibin ka ka binciki ina gaskiya take shi yasa manzo ya ce haramun ne mutum ya zauna bai san wannan ilimin ba ilimin aqidi ko ahlari ne ya fara faɗa mana awwal wajibi al mukallaf me yace imani me yasa yace baka tafi imani ka je ka nemi abin da zai gyara maka imani kun shine babban abin da yake wajibi to a ina zaka same shi a ilimin aqida ba haka ilimin aqida shine ka tangar da zai tsare ka daga aukawa cikin bata ka tangar da za ta tsare ka daga aukawa cikin fitina ka tangar da za ta tsare ka daga aukawa ka bautawa wani wanda ba Allah akwai wasu fa'idodin da dama wadanda insha Allah ta'ala cikin bayanin darasin zamu zo kansu ina so saboda kar mu ci lokaci da yawa mu tattauna akan ma'abucin wannan littafin da shi littafin sai zama darasin mu na gaba abin da zamu yi fara ainihin karatu littafin insha Allah ta'ala wannan littafi na zabe shi mu karanta ba dan komai ba dan abin da ya kunsa na bayanin aqida ingantacciya ba tare da bayanin komai ko sunan wata aqida ta bid'a babu a littafin ya ce mai tsaya ya faɗa ba saboda asali ya sa shi ne kamar wani elementary knowledge na duk musulmi ya sani me ya waje baka sani ne dangane da Allah madaukaki me ya waje baka sani dangane da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka da makamantan waɗannan abubuwa bautar Allah abun da ya shafi musamman dama ilimin aqida kamar ka ce samari ne ko in ce kai bayani ne na abubuwan nan da ake ce mu arkanul iman al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa iman bil qadar kullihi wa sharrihi ai mun san wannan kowa da sauki ka tambaye shi wannan duk ya san shi to amma detail akan wannan abu shine ilimin aqida ilimin Allah ba wai maganar yaya Allah yake ba Allah akwai shi Allah kuma a Qur'ani ya bamu labarai a kansa sunayensa da siffofinsa ka san wannan akan haƙƙinsa na abunta masa shi kadai haƙƙinsa na sunayensa da siffofinsa haƙƙinsa na rububiyya haƙƙinsa na cewa akwai shi sannan kuma mala'iku manzanni littattafai da sauran waɗannan al'amura duk sauran abubuwa suna taimakawa ne wajen fahimtar wannan sannan kuma sai a shigo abin da ya shafi ilimin kungiyoyin da suka ki karɓar waɗannan abubuwa ɗin ko zahiran ko kuma ta hanyar jahilci ko da dangan duk waɗannan abubuwan za su zo su duk suna cikin abin da ya shafi ilimin wato aqida insha Allah za mu zo mu ji shi to malam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami ya rubuta wannan littafi a da ya sanya mu suna a'lamus sunna al-mansura a'lam jam'i ne na alam yana nufin tutoci yawa alamomi ko milestone da za ka ce alamar notice board ko wani abu da zai ce ga wata alama da take nuna maka ga wuri kaza ai kowane abu yana da alamar da take nuna ga inda yake ga inda abu kaza yake ko ga inda in ka bi zaka je wuri kaza ko dole shi ake nufi da a'lam to alamar sunna dan na abin da ya shafi sunna to sunna din da yake nufi shi ma'anar kamar da ambata ina nufin hanya da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kallafa dun sunna ina da ma'anoni abun malaman hadisi sunna shine ko in ce ita ce abin da aka yi idafa su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khuluqi aw malaman usulul fiqh kuma suka cire wannan wasfin khalqi aw khuluqi din da zancen zira duk suka tsaya kan ma ubifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw amalin aw taqririn abun malaman usulul fiqh din sai sunna da sunna abun malaman fiqh kuma duk abin da ba farilla ba sunna ne kamar yadda cewa sunnonin alwala amma a gurin malaman aqida su kuma in sun ce sunna suna nufin duk abin da ba bid'a ba abin da yake akan tafarki madaidaici tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin da ake nufi da sunna shine islam na asali shine ma'anar sunna zaka in kaji an ce sunna ana nufin musulunci asali wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi to alamomin abubuwan da suke karantar da kai shi wajen bayanin i'tiqadin at-ta'ifatil mansura sunan da malikafin ke bayanin aqida ta al-ta'ifatul mansura al-ta'ifatul mansura a cikin kungiyoyi da suka rarraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ko la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq wani yanki na al-umma ta ba zai rushe ba sune masu rinjaye suna nan akan gaskiya balin ne kamar rinjaye ana nufin rinjaye da sarauta da mulki da iko ba ba wannan ake nufi ba ma'ana su ne suka fi kowa kusa da gaskiya har kiyama su tashi da ka kuskure ne mutum ya rika cewa a zamanin yanzu ai gaskiyar ma ta bata ba iya ganin ta duk mutane ba akan gaskiya suke ba wannan kuskure lalle manzon Allah ya faɗi cewa akwai wata jama'ar da za ta wanzu akan gaskiya har umarnin Allah ne har lamarin Allah ne an san dai wannan hadisi to wannan ta'ifar Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ayya siffanta ta da al-mansura annabiya kuma al-mansura ita ce mai tsira daga cikin wadancan kungiyoyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin iftiraqul umma ya bayyana cewa dukkanin su sinnari sai su illa wahida to wannan wahida din da ba za ta shiga wuta ba ita ce wannan annabiya kuma ita ce al-mansura to bayanin aqidar wannan kungiyar da ko matafiyar da ko tafarkin da ko hanyar da shi Allah zai taimakawa har kiyama to shi ne a cikin wannan littafin insha Allah ta'ala shi malam mai littafi kamar da na ambata an wani bawan Allah ne da Allah ya yi wata ajiya a cikinsa wani mutum ne wanda yana cikin nawadir a cikin mutane irinsa kaɗan ne wajen abin da ya shafi irin baiwar da Allah ya masa na ƙwaƙwalwa da basira an haife shi a shekara ta 1342 na hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine 1924 a miladiya a wani gari ana ce masa As-Salam Madina ce ko ƙarya ce wani dan ƙauye ne ƙarami sunan garin nasu As-Salam kuma sunan mano yana ishara zuwa ga zaman lafiya yawa sunan garin su Salam karkashin wata maraya da ake cewa aljabe tabadu ita kuma karkashin wani garin ana cewa Safamita a bangaren da ake kira Jazan ita ce wani province ne har zuwa yanzu haka suke kira yanzu a Saudi Arabia sunan kamar ta kasu Jazan shine wanda yake kan doguwar bodan nan da suke tsakanin Saudi Arabia da Yemen yau al-mantaka al-janubiyya suke kiran shi wato southern part of Saudi Arabia a wani kauye can ne nisa aka haifi wannan bawan Allah mahaifinsa Ahmad ibn Ali dattijo ne mai kiwo yana da ƴan tumakinsa da awakinsa yaran tun da ya tashi bai san komai sai kiwon wannan tumakin da awaki abin da ya tashi yana yi kenan garin ba karatu ba ko ni malami sananne da za a ce mai ilmantar da mutane ko ni malamin qur'ani a wani kauye sai suke zuwa a koya musu qur'ani shi yana dan karami yana shekara bakwai aka sa shi wannan karatun alqur'ani yayanta kafin shi ya fara zuwa yana da wa sunan sa Muhammad shi ya fara zuwa saboda uban yana cewa ba zai iya barin su duk su tafi ba su yi masa kiwo ba sai dai babban ya tafi ya je dan karanto ya dawo to shine a wurin yayan nasa ya fara koyan alhurufin hijaiya a kwana biyu ya haddace su wannan hurufin alif ba da a kwana biyu ya rike su ya bambance wannan shine wannan shine wannan sannan ya fara koyan rubutu sannan ya fara zuwa in ya dauko qur'anin shi yayan nasa sai ya biya masa tun daga nan nan da nan a karatu a ƴan watanni har sun je suratul tahrim har ya iya karanta qur'ani har ya haddace bawo Allah ne mai baiwa ba ta wasa ba to da ya kai ga wannan ya fara iya karatu da kansa kuma babu malamai a area sai rika bin ƙauyuka yana neman in akwai wani malami sai ya aro littafi ya taba aro matanin ar-rahbiyya ita fi rahbiyya ta fara'id ko a kwana uku ya haddace ta kwana uku ya haddace rahbiyya gaba ɗaya ya mero ne da aro ya littafin sai mero ne littafin ya bar ilimin a kansa haka yake bi yanzu littafin hadisi haka ya ji labarin su kashe shubha su kitabun tauhid duk labarin shi ne kuma ba lokacin ba littafin sai to kauye sai ki irin kauyen da gawo shi ta kauye kuke to ya je sai ya samu aron littafin sai ya zo sai ya karanta ya taba zuwa makka ya kwana gidan wani alƙali ya ji labarin wani littafi ya ce da Allah ya bashi aure ta abu zai bashi ba sai dai ya karanta abin da zai karanta ba a nan a cikin daren ya karance shi ya kofe shi ya haddace saboda tsoron ba zai iya dawowa a bashi wannan ya faɗi wannan ne daga suran da ilimin mutumin da ilimin baiwar da Allah maɗaukaki ya masa a shekara ta bai kai 12 ba ya gama sauki ya gama karatun ya gama haddar alqur'ani a shekara yana 19 kafin 19 an yi wani bawan Allah ana ce masa Abdullah al-Qara'awi yana cikin malamai masu da'awa da za ka iya cewa su ne suka kai da'awa ta sunna wannan bangaren ta da muka yi ambata na jini na southern part of Saudi Arabia Abdullah al-Qara'awi shi ya kai tun zamanin al-Mufti Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh ya tura shi can don ya ilmantar da mutane to a nan ne yana wani kawai yana samiba su kuma suna aljamu suka ji labarinsa shi ne ya rubuta masa ya rubuta wa bawan Allah wasiƙa cikin baitoci cewa yana masa marhaba kuma yana neman da Allah ya zo ya samu ya karatu baban sai hana shi zuwa gun karatun yace shi ba zai dafa masa shi da kiwonsa ba yace shi kiwon nan shi ya sani da kiwon da dabbobinsa da ɗansa shi ba za a raba su da shi ba shi aka yi haƙuri har alƙawi alƙar'awi bi labarin wannan abun ya taso ya zo ziyara da ya ji labarin wannan yaro mai kwakwalwa shi ne dai ruwa ya same shi har kuma ya ja shi a jiki ya yi masa tarbiyya ya ilmantar da shi shi ne babban malaminsa kuma da ya rasu shi alƙar'awi shi ya rubuta tarihin shi ɗalibin nasa domin abin mamaki wannan bawan Allah da muke zance a kansa da ya rubuta wannan littafin duka shekaru 35 ne a duniya yanzu shekaru 35 a 1958 ya rasu za ka shekaru 35 da 'yan watanni shi yasa 24 ya mutu 58 yau shekara 35 ne da 'yan watanni shi yasa ya zama za ka ga 36 amma asali duk masu tarjuma suna cewa shekara 35 ne a duniya to a shekara 35 din nan ya rubuta littattafai masu fa'ida daga cikinsu wannan yana ciki kafin shi akwai muna jin sulamul wusul aiko sulamul wusul littafi ne aka yi rubutun aqida a waƙe malam Abdullah al-Qara'awi shi ya gumace shi ya rubuta da ya ga basirar ta a waƙe shi ne zauna ya waƙe aqidar ahlus sunna kakkaf daga farkon ta har ƙarshe da waƙe wannan baitoci point ya rubuce ta gaba ɗaya wanda ɗaliban ilimi da yawa an haddace ta kuma ya zauna da kansa ya rubuta masa sharhi ya sa masa suna ma'arijin ƙabul sharhi sulamin wasu shi wannan aikin duk da kansa duk a waɗannan 'yan shekaru yana shekara 19 ya fara rubuta shi wannan sulamin wasu a shekara 5 ya gama shi yana shekara 24 ya gama dan Allah yanzu da ni da kai yan shekaru na ko abin ki kai rubuta wa musulunci na amfani abinda ka rubuta da al'umma za ta fa'idanta da shi saman mu yanzu yan nan bangaren na Najeriya a baya muke wajen karatu a ballanta na rubutu kullum mu ake wa goli a ƙasar nan mu ne jahilai mu ne almajirai ko mu ne marasa karatu mu ne masu miliyan na out of school children ko ba haka ake faɗa ba miliyan kuma ba tsari ake mana ba magana gaskiya ce tunda ilimin wannan na zamanin da ya zo muka ce ba mu karɓa ba saboda abin da ya taho da shi kuma rashin fahimtar yadda abubuwa suke aka zo aka ɗauko ya ƙarsa kuma har yanzu wannan shi ne ƙwaƙwalwar a cikin ƙwaƙwalwar mutane da yawa har zuwa yanzu cewa wannan karatun bai halatta a yi shi shi ya jawo wannan abubuwa to ne dai ku kyale wannan nasa na wani mahallin ne da amma dai akwai takaici irin halin da muke ciki mu ɗan arewacin Najeriya wajen rashin karatu da rashin rubutu wannan duk zage-zagen da ake mana kullum sai a wurin hira muke tattauna mun zauna a wurin hira mun karanta a wayoyinmu yanzu saboda social wannan ya sunan su media suna kawo mana abubuwan da ba mai niyyar mu gani ba ma yana zuwa mana muna ganin abin da ke bata mana ne kullum ana ta zagin mu akan abubuwa media ku ta kallo dama ba mu da ita samu media ta rubutu yan kaɗan ne kuma gaba ɗaya ba masu tasiri ba tasiri mai yawa sai a cikin mu amma tasiri a ƙasa duk babu shi kansa karatun ma matsala ce a gun mutane da yawa ba wai karatun ka zo makaranta ba a'a kamar da ake cewa reading culture kowa ya sani da irin kukan da mutane suke yi akan mutane mu riƙa yawan karatu kawai ka ɗau littafi ka karanta ka ɗau littafi ka karanta in kana ganin yadda mutane a wasu ƙasashen suke musabaka suke a sati littafi nawa za ka karanta a sati ɗaya har musabaka ake amma mu yanzu dan Allah wani ya tambayi kansa a rayuwarka littafi nawa ka karanta dan Allah yau in ka je kwanciya kai wa kanka hisabi ka lissafa littafin da ka karanta ba wai ina nufin abun malami ba kawai littafin da ka ji sha'awar ka buɗa daga kai masu bango zuwa bango saboda sha'awar karatu ka lissafa ka ga guda nawa wani duk sati zai karanta biyar wani a kullum zai karanta daya littafi nishafi 100 zuwa wani abu ya ware lokaci ko ba komai wani abun ilimi ne mai amfani wani ma ba shi da amfani amma za ka gogar da kanka akan wani fanni to ku kyale wannan ne ba zancen mu ba kar mu shiga lokaci ya zo ya ƙure mun gama abin da zamu malam hafiz ibn ahmad al-hakimi ya rubuta waɗannan littattafai a kamar da muke gani akwai shi wancan ma'arijin kabul musamman wanda ya sharhi akwai buƙatar ɗaliban ilimi su karanta shi idan ka je wani littafin ka ce shi kuma daga cikinsa aka rerewa wannan da wani alamu suna ɗin ta ƙaitawa ya yi daga cikin abubuwan da ya ambata a cikin ma'arijin kabul domin sai ya sanya shi a siga ta su'al wa jawab ma'ana question and answer yawa sai meye kaza kuma mecece amsar wannan uslubin galibi ɗaliban ilimi da suka yi sama suka rena wannan uslubin sai an dawo da su wani level 2 elementary ko to amma a babin aƙida gaskiya yana da muhimmanci in ka karanta duka ka ji abubuwan da ya ambata kai da kanka za ka ce gaskiya wannan ba abun a rena shi ba dan an sanya shi a wannan tsarin baya nuna cewa ba mai muhimmanci ba babban abin da za ka lura shine abin da aka ambata a cikin shi littafi wani littafi insha Allah kamar da yace yayi alƙawari a cikin littafin ba zai ambaci aƙidar wata ta'ifa ba to amma la'alla saboda buƙatar mu ta yau da muke ciki saboda harin da ake kawo mana na ƙungiyoyi da suka karkace daga hanya yana da yawa ko buƙatar in mun zo munasaba ta hada dangane da wata firka da ta saba wa wannan abin da muka karanta a ranar mai isharar zuwa ga irin waɗannan da irin tafirin su da irin kuma yadda za a yi maganin irin wannan tafirin din insha Allah ta'ala in Allah madauki ya ba mu dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka kamar din ambata a cikin karatu kuma Allah ya fahimtar da mu insha Allah darasin mu na gaba za mu faro daga muqaddimar mai litafin tun farkonsa me ya ambata a ciki ba sai mun tsawaita kuma da yawa ba akwai wanda da yake hannuna nan shafi na shida ne amma wasu littafan suna da bambanci yadda zubin shafin yake ko ma dai menene insha Allah ta'ala za mu ji menene abinda malamin ya rubuta ina fata kuma za ku yi hakuri da yadda dan uwanku yake ardin karatun da darasin da Allah wani ba haka yake sha'awar a riƙa darasi ba ana yi ana tambaya na kan yi irin wani babu laifi kuma ba don komai ba don zaburar da muni akan mu ƙara karatu kuma manufar da ita ce mu ƙara fahimta kuma ina da wata matsala ni ina ganin da matsala cewa ina bayani na kan ji kamar mutane ba sa ganewa to nakan tambaya sosai in ba a fahimta ba in sake lalatawa to amma gaskiya ba zan yi wannan din ba a nan saboda a gaban malamai nake magana da kuma masu kwakwalen da ba sa bukatar a yi ta nanata musu abubuwa ba da kikai ba hakika insha Allah ta'ala za mu tafi gwargwadon yadda za mu karu kuma insha Allah ina welcoming tambayoyi akan matsalolin da muka karanta musamman matsalolin da muka karanta na fi sha'awar abinda muka karanta mu ji ko ƙarin hujjoji a kai ko kuma maraji da littattafai din da na san akwai ɗaliban ilimi a nan da yawa insha Allah zan kokari dan yawaita mana ambaton maraji da za su taimaka mana ba kamar mun na san mun yi wannan darasi a dutse a masallaci kuma amma da yake can ba lalle ya zama duka ɗaliban ilimi ba ne akwai waɗanda ba ɗaliban ilimi ba ne musamman su da Allah bai kai musamman waɗanda muke tare da su yanzu ba zan kokari darasin ya bambanta da wancan ta bangaren yawaita abin da zai amfani ɗaliban ilimi na maraji akan kowace ƙabila ta aƙida da za ta taimaka insha Allah an koma zuwa ga waɗannan littafai za a samu ƙarin bayanin da zai fi abin da ke cikin abin da muka karanta lalle insha Allah wannan zai amfani da to Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimako mu Allah ya yassara mana al'amura zan tsaya a nan da fatan in Allah madauki ya kai mu
mako mai zuwa kuma da dole wannan yi ya fi yin salamu alaikun kawakila ana yi salamu matar alkhairi a matsayin da ya fi yin ya arzu sani da irin wannan daga cikin duniya da a wani ba ka bukatar ka biya mai insha Allah ta'ala ka yi Allah madaukaki kai ma ya sanya ka ya sanya kuma cikin duniya ta ka kai ma aika ka huce maka zama haka kar ka fitare da Allah ma kai yau duk alheri a duniya mutum ya fi nema wa kanka musamman alherin da ya shafi ki da ya shafi يوم يفر المرء من أهله وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من وانا لا ناتي تسيرة لقوة كان خليكي شيخا دق ابن ليش عبد الله هنا أي مخلي تسلوا لهذا ما لمن شن أنا إيثار في القرى وبأي هو مطمع من الناس لا إيثار في القرى القرى أنا لدي جمع abubuwan ayyukan alheri da za su kusantar da mutum zuwa ga Allah ku dai na san wannan ba wannan babin ba ne amma abin da nake nufi a addu'a sai ma ka fara da kanka kuma ba mu lafi ka nemi ka domin ya saka a cikinta a samu wanda za su samu wannan bi dan Allah maɗauki ya ba wa ɗansa kwakwalwa irin ta Hafiz Hatami irin wannan misalin da muka bayar ba shi kaɗai ma a nan ma Najeriya muna da irinsa ai da yawa za ka ji ana labarin kwakwalwa wasu wanda ba su san su karanta a da sau biyu ba irin ibn jami'a kana karanta labarin su duk dan dake shi take mamakin irin yadda suke shi bai taba karanta abu yaman da shi galibi yake yi kuskure ba baya kuskure amma galibi yana karanta abu daya wasu za ka gani haka suke fi kuma amma duk ne take ba yin kokolwa ta ce su ba wani waje ne yake abu mun ta mu sai yanzu sai dai Allah mai ta addu'a Allah ba mu tofi shi ne babban abu Allah sau ta'ala ya sa maka albarka a zuriya da dukkan musulmi ba gida mun ma Allah ta mana albarka a zuriyar mu ya amfani wannan al'umma da wannan zuriya ta mu irin wannan tabarbarewa ta tarbiyya da muke ciki a zamanin yanzu muna roƙon Allah mu ya tsare ɗayanmu mu tsare matanmu Allah ya tsare mazanmu da matanmu a kowane lamari da zai sa su tasirantu da wannan lalacewa ta tarbiyya da kuma tabarbarewar harkokin addini musamman ɓangarorin aƙida kamar yadda Allah ta mana wallahi bala'in da muke ciki musamman wajen a arewacin Najeriya a yanzu na yawan aƙidu da suke kullowa da hankula da suke bin ko suke da a wasu Qur'ani da hadisi fahimtar addini wani abu ne da bukatar mita'addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga tasirin kuwa Allah ya tsare wata shubuha komai kankantar ta daga shiga zukatan mu da kuma zukatan duniyar Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu na
dangane da tambayar ki dangane da dalilin na kasar duniya da ke so da mu ko ga wannan da mu kuma da malamin cewa jami'an
Thank you.